بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمتم أصبر شاهو نقوة المحرم هجر من زم الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكرا دبو دايا ريخو دا أربعين دايا دي دا شاهو نقوة سبتمبر شكرا ملادية تدبو ميدا قوم الشاترا وننشيني كسدنا ريبيو دا عشرين دا بقوي شكين جيرين جير كسوسوان كراتل تافن زاد المعادي في هدي خير العباد ولفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبي بكر الزرعي الدمشقي wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikhul Islam rahmatullahi alayhi littafin Zadul Ma'adi mawsu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama komai da ruwanka ne dangane da tarihin ma'aiki da tsarin rayuwarsa da al'adunsa da yadda yake gudanar da al'amuransa da alaƙarsa da mutane malamai suna jinjina ma Ibn Qayyim al-Jawziyya akan wannan aiki da yayi musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin a halin tafiya inda yake kasan Makka dan yin aikin haji nesa da iyalansa nesa da garinsu nesa da kayan aikin sa. Allah ya saka mashi alkhairi. Idan ba manta ba, muna ci gaba da bibiyan Ibn Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi wanda yake ta mana dabdala akan tarihin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zaman shi a Madina da yadda ya kulla alaka da mutanen Madina da ƴan uwantaka tsakanin muhajiruna wal ansar sannan kuma da zaman yarjejeniya da aka yi da Yahudawa da suka karye wannan yarjejeniya da abin da ya biyo baya na shar'anta jihadi har kuma yanzu zamu tashi insha Allah a cikin bayani akan farko-farkon jihadi wato yaƙe-yaƙen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi. Malam yace faslun fi ghazwati badrin al-kubra. Wannan fasli wannan gaba za ta yi bayani akan tarihin yaƙin Badar. Ana ce mata Badaru al-Kubra, ana cewa kuma Badarul Qital, ana cewa kuma Yawmul Furqan, kamar yadda Qur'ani ya kirata Yawmul Furqani Yawmul Taqal Jam'ani ko walamu anna ma ganimtum zuwa ƙarshen aya. Ana ce mata al-Kubra da kuma Badarul Qital saboda abin da zamu zo mu ji a baya a gaba na cewa bayan wannan Badar din kuma akwai wato wani yuwar da an sake yin yaki din a wajen amma Allah bai kaddarta ba. Wannan yakin Badar babbar hadisa ce a cikin musulunci, daga cikin hadisat ko hawadith waɗanda suke da muhimmanci sosai a tarihin musulunci, wanda labarinta mutawatiri ne. Da wuya kaga wasu musulmai suna rayuwa a wani waje wanda a jumlace ba su da labarin yakin Badar, har kwatance ma ake da ita wajen nuni zuwa ga cin nasara ko gumurzu da ɗauki ba daɗi. Allah cikin hikimarsa ya sanya hikimomi da dama a cikin wannan yaƙi, wanda za mu zo mu ji wasu daga cikinsu insha Allah yadda shi Ibn Qayyim ɗin zai bayyana da kuma waɗanda Allah ya kuwace mana da ƙilƙilmu ya kai gare su. A maganganun malamai za mu ambata gwargwadon hali. Tun kafin a je ƙasar Madina a zauna, musulmai suna tsammanin Allah zai ba su wata nasara wadda musu alƙawari wadda ake sa ran za ta zo akan waɗannan kafirai na Makka. Al-Imamu Al-Bukhari ya fitar da hadisi da shi da wasu malamai daban-daban wanda ke nuni zuwa ga wata kissa da ta tabbatar da haka, shine game da fassarar faɗin Allah wartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin yaghshan nasa hadha adhabun adhim rabbana kashif 'anna al-'adhaba inna mu'minun, zuwa wasu ayoyi da suke bayani akan abin da ya faru. Kamar yadda riwayat Tabarani ta nuna, wanda wannan ƙarin bai cikin Bukhari, cewa wani mai wa'azin tirmi ne a garin Kufa yazo yana fassara cewa fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin, ranar al-qiyama za a yi wata kwarankwatsa sai ta gaba ɗaya ta sumar da kafirai, mumini shi kuma sai ya ji kamar tiya gas ya shiga hancin shi ya fara atishawa. Sai aka ba ga Ibn Mas'ud aka ce to ga fa abin da ake fassarawa, ko akwai bayani akan wannan karatun? Sai Ibn Mas'ud ya tashi ya wa'azi. To wannan wa'azin da ya shi da abin da Bukhari ya ruwaito cewa Ibn Mas'ud yake cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane man alima shay'an falyaqul bima alima, wanda duk ya san wani abu falyaqul bima alima bi, yayi falyaqul bi, yayi wa'azi da abin da ya sani. Wa man lam ya'lam, wanda bai san komai ba, falyaqul inni la'alam, in an tambaye shi ya ce ni ban sani ba, wallahu a'lam, yace fa inna min al-ilmi an yaqula al-mar'u fi ma la ya'lamu Allahu a'lam, yana nuni zuwa ga ilimin mutum ya iya fadan cewa ban sani ba, Allah ne mafi sani, idan an tambaye shi abin da bai sani ba. To sai ya ce musu, Allah ne subhanahu wata'ala ya ce wa manzon shi, qul ma as'alukum alayhi ajran wa ma ana min al-mutakallifin, ka ce musu bana roƙon ku bani wani lada, kuma ni bana ɗaukawa kai na abin da ya fi ƙarfi na, ɗaukawa kai abin da ya fi ƙarfi shine ka je ka dinga fassara abin da baka sani. Sai fassara ya ce, sa uhaddithukum bi hadithil dukhan, zan ba ku labarin abin da ya faru game da kissar dukhan. Ya ce Qurayshawa a lokacin da suka ƙi musulunci, suka ƙyamace shi, suka yi gaba da shi, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, Allahumma Allahumma a inni alayhi, Allah ka taimake ni a kansu, bi saba'in ka saba'i Yusufa, ko bi sinina ka sinina Yusufa, ka jarabce su da fari irin farin da ka jarabce mutanen Annabi Yusufa. Shi ne Allah ya jarabci Qurayshawa da fari, fari ya kai fari aka ce har suna tonan kabari, tonan ramuka, suna nemo a ragowar ƙasusuwa na dabbobi da suka mutu a daji, da fatoci da ganye suna kaɗa, suna ci, babu abin da ba sa ci, suna cin mushi, suna cin fata, suna cin kaza. Ciki shi ne har ɗayansu saboda tsabaragen yunwa, fa yarfa'u ahaduhum ra'asahu ila sama'i fa la yara illa dukhana, saboda tsabar yunwa mutum ya ɗaga irin shi haka, ba zai ga komai ba sai dai duhu kawai. Yunwa ka tuna in yunwa ta buge ka, in ka ɗaga ido haka me za ka gani? Duhu. Kuma gane, ya ce to wannan shi ne abin da Allah ya ce musu, fartaqib yawma ta'ati sama'u bi dukhanin mubin, ku jira ranar da sama za ta zo da duhu wanda yake hayaki bayyanne. Je suka zo suka roƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ce to kai Muhammadu ka zo ka ce kana kira idwa ga sadar da zumunci da tausayi, wannan wani irin muguwa addu'a ce kai mana? Ka taimaka ka roƙi Allah, rabbana kashif annal azaba inna mu'minun, Allah ka yaye mana wannan bala'i, zamu imani. Sai Allah ya ce inna kashiful azabi qalila, zamu rage muku wannan azaba, innakum a'iduna, amma mun san za ku ci gaba da kafircin, ba imani za ku yi ba. Sai Allah ya dinke musu wannan bala'in, sai suka yi imani. To shine sai Allah ya ce yauma nabtishul batashatul kubra inna muntakimun, ku jira ran da zamu yi muku mugun kamu, kamu na gabaki daya zamu rama akan ku. Sai Ibn Mas'ud ya ce hiya badar, albatashatul kubra ita ce yaƙin Badar, tun a Makka wannan ayoyi suka sauka, amma tun a lokacin Allah ya gaya wa sahabbai, ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa za a yi wani yaƙi wanda za a ci nasara akan waɗannan kafirai. Ibnu Abbasin da ya zo ya ba da wannan labarin, ya ce Ibnu Mas'udin yana fassara albatashatul kubra da cewa Badar ne, sai ce wa ana arahal kiyamata, amma ni fassara ta ni Ibnu Abbasin ku kiyama ce albatashatul kubra, wato shi ma malami ne bai gaza wancan ba, in ma bai fi sanin alqurani ba, amma da duka fassara ce karɓaɓɓiya waɗannan tunda fassarori na sahabbai kuma dukansu suna da isnadi tabbatacce, wallahu a'lam. To wannan ash-shahid shine kaga tun musulmi suna Makka, Allah subhanahu wata'ala ya musu karatu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu fassara akan cewa za a yi wani lokaci da za su ci nasara akan kafiran nan na Makka, wannan tun can baya yake. Sannan gab da yakin, kamar yadda zamu zo mu ji a nan gaba, akwai wata ƴar uwan Abbas, ita ce Atika bintu Abdul Muttalib, wadda ƴar uwa ce gare shi Abbas, ita ma gwaggon manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam. Saura kwana uku gel a yakin Badar, wanda an yi shi ne a 17 ga watan Ramadan, shekara ta biyu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da ijma'in malaman tarihi da malaman hadisi. To kamar ka ce 14 kenan ko 13 ga watan Ramadan, sai ta mafarki, wanda ya tsorata ta yi firgita ta, sai ta kira ɗan uwanta Abbas ta ce na yi wani mafarki zan gaya maka, amma ka ɓoye wannan mafarki. Na yi mafarkin wani mutum ya zo a sukwana a kan doki, ya zo ya tsaya a bakin garin nan na Makka, ya ce ya ku mutanen Makka, ukhruju ila masari'ikum, ku fito izuwa ga mafaɗanku, izuwa ga inda za a kashe ku. tace kuma sai mutane suka yi tabashi suka yi tabashi sai ya tafi da su tace can sai aka watsu wasu duwatsu sai duwatsun sai suka likice sai suka koma jini ya dinga diga yace fama min baitin min buyuti ali makka illa wa qatratu damin nazalat fi babu wani gida daga cikin gidajen makka sai ne da madugon jinin nan ya diga a cikin gida sai yace mata dogon labari ne mafarki yana a cikin sirat ibn hisham da littafin magazi na alwaki sai yace mata lalle ko wannan mafarki mummunan mafarki ne amma ki koyi to amma da daga irin wannan abin kuma sai bai koyi ba ta gaya ma wance ta gaya wance har labari ya kai kunnan manyan jigajigan kafiran makka su abuja da makamantansu har suka kira abbas suka ci mishi mutunci suka ganshi yana tawafi suka ce in ka gama muna da magana da kai da yanzu suka ce wai yanzu ku banu hashim rashin mutuncin ku bai ma isa akan ku ce namiji a cikin ku annabi ba yanzu ma annabi ya mace kuke da ita mun ji labarin abinda wance ta ce to wallahi zamu ba ku kwana uku idan bayan kwana uku wani abu bai faru ba zamu sa a rubuta takarda cewa ma ra'ayna qauman akzaba min bani hashim za a rubuta takarda a aje a tarihin makka cewa ba wanda ya kai ku ƙarya su kuma a ce kai makareci ne ya fi komai bala'i to kuma kwana uku nayi sai gashi sai gashi Abu Sufyan ya aiko an zo an yi wannan annafiru din cewa a zo a fita da aka farkin ta gaskata haka abin nan wannan babban kafiri daga cikin da aka kashe tun farko Utba wanda da ya ki fita in kun tuna mun karanta a baya yace saboda abokin shi ya zo daga Madina ya gaya mai cewa Muhammadu ya gaya masa cewa kai za a kashe to da aka ci da fita a yakin nan sai ya ce shi bai fita ba saboda ya sa annabi Muhammadu baya ƙarya kuma an ce mai in dai fita garin na kashe shi zai sai sa Abuja suka zo suka dinga mishi suna zole shi suna mai ihu cewa ya zama dan daudu har suka aika mishi da gali suka ce duga yana ya lullaba kawai ya zama ta mace to shine ya zuciya ya fito kuma alaqiya masra'ahu ya gamu da ainihin mutuwarsa da haka akwai irhasat da suka faru da dama akan Badar wanda tsari ne na Allah Allah ne ya tsara sai an gamu kamar yadda za mu zo mu ji cewa Allah ne cikin ikonsa ya tsara lautawa atum lakhtalaftum fil mi'ad walakin yaqdi Allahu amran kana mafquda da haka sai Allah subhanahu wa ta'ala cikin hikimarsa yayi wannan tsari malai zai kawo mana tarihin tiryan na abin da ya faru idan Allah ya sa mun gama karin tarihi sai kuma mu dauko wasu karakaran bayanai daga wasu littattafai ko wasu manazarta kafin mu ji abin da zai fitar na fiqhu insha Allah bari mu ji abin da shi malai ibnu qayyim ya kwararo anan wanda galibin su ya dibo su ne daga littattafai irin sira ta ibnu ishaqa da magazi da sira ta ibnu hisham da tarihi na imamu tabari duk inda ya kama insha Allah zamu ambaci masadir gurgurdan hali na inda ya ciro waɗannan maganganu malam yace falamma kana fi ramadana min hadhihi sana yayin da watan ramalana ya kama a wannan shekara ta biyu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama balaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallama khabaru al-eid al-muqbila min ash-shami li quraish subhata abi sufyan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labari cewa akwai karabka ta dukiya ta mutanen quraishi wadda ta fuskanto daga kasar sham wanda subhata abi sufyan jagoran wannan karabka shine abu sufyan wa hiya al-ayru allati kharaju fi talabiha lamma kharajat min makkah sune tawaggada sa annabi suka fita suna so su kamata lokacin da tawaggar ta baro makka to sai zama basu ganta ba ta wuce yanzu kuma sai annabi ya samu labarin ai suna nan suna yin kwana shi kuma Abu Sufyan tun yana a kasar sham ya samu labarin cewa ai sai annabi sallallahu alaihi wasallam sun kokarin su sammatse su amma Allah bai nufa ba to dan haka tun daga can sai ya aika wa da mutanen makka sako cewa to ku fito ku kare dukiyarku kun ji labarin da mu samu da haka dai lokacin da sai annabi suke shirin su su fita su je su tara wannan dukiya shi kuma ya riga ya aika da ƴan sako makka su marmadan su je su ga mutanen makka ku fito fa dukiyarku tana fuskantar hadarin cewa su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za su kama ta kuma dukiya ce aka ce laftu ne na raƙuma sama da 400 dauke da dukiyoyi da kudade da kayan abinci da kayan masarufi da sira abubuwa iri daban-daban idan haka wahiyal ayru allati kharaju fi talabiha lamma kharajat min makkah wa kanu nahwa 40 rajulan suna tafat kaman mutum 40 wa fiha amwalun azimatun li quraish dukiya ce mai tarin yawa ta quraishawa فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس للخروج إليها سيما ذا الله يغيي متاني يجي متاني سزوء أفتاء أجي أتر ونن أينهم واتوتوغا وأمر من كان ظهره حاضرا بالنهود يجي دوان دي كيدا أبن خوا أبن خوا شنا نن أكسا باتفل شيكيو با باتفل شيكيو نكاسوان شبا تو يحو أتفل ولم يعتفل لها كفالا بليغا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai dauki abin da muhimmanci yace dole sai kowa ya fito ko dole ai wani shiri ba kawai ya dai ba da sanarwa wanda yaga yana da hali kawai yazo ba wata muhimmiyar mas'ala bace a lokacin li'annahu kharaja musri'an fi 319 rajulan domin ya fita ne cikin gaggawa cikin mutum 311 abu ko 17 ko 19 ko 23 gurgurdan dai abin da lissafi ya ambata zamu goma ji a gaba insha Allah ولم يكن معهم من الخيل الا فرسان باسا تاره دا دواكاي ما سي دوكي غدا بيو فرس للزبير بن الاوام وفرس للمقداد بن الاسود للكندي وان اكوي دوكي وند يكي دايا نا الزبير بن الاوام رضي الله عنه دكما نا مقداد بن الاسود الكندي رضي الله عنه ونن هكا الامام احمد يرويتو دا ابن حبان دا ابن خزيمه دا الامام حاكم sai kuma al-Imam al-Baihaqi a cikin littafin Dalailun Nubuwa daga sarwaito wannan labarin cewa gabaki ɗaya doki horarre wanda za a iya yaki da shi kwaya biyu ne a cikin rundunar sauran kuma wa kana ma'ahum 70 ba'iran sauran kuma kawai da abin nan raquma ne raquma waɗanda ake hawa ba na yaki ba ba horarru ba ya atqibur rajulani was-salasatu 'ala al-ba'ir al-wahid zaka tarar da mutane biyu ko mutane uku suna munawaba wannan ya hau in ya sauka wannan ya hau in ya sauka wannan ya hau suna sharing raqumi kwaya ɗaya su bi ko su fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa ali wa marsad ibn abi marsad al-ghanawi ya'taqibuna ba'ira daka shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu da kuma marsad ibn abi marsad al-ghanawi radiyallahu anhu su uku nan sun kasance suna hawa raqumi ne guda daya haka ibnu ishaq ya bada labari a cikin sirarsa haka kuma ya zo a cikin musnad na al-imamu ahmad a cikin hadisin abdullahi dan mas'udin cewa yace kunna yawm badrin kullu thalathatin ala ba'ir ayya atqita aqabuna mun kasance mutum uku akan raqumi daya wato suna canjin juna wannan ya hau zango guda ya sauka wani ya hau wani ya sauka wa kana abu lubana wa Ali ibn Abi Talib zamilai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibn Mas'ud yace da Abu Lubana da Sayyidina Ali dan Abu Talib Allah ya kara masa yadda shi da Abu Lubana sune suka kasance abokan hawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kaga an canza Martab ibn Abi Martab kenan al-Ghanawi yace wa kanat uqbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa qala nahnu namshi anka sai suka bar da manzo Allah ya hau lokacin da ya kamata ya sauka sai suka ce ya Rasulullahi ka ci gaba da hawa mu za mu bi ka a baya fa qala ma antuma bi aqwamin sai ai ba ku fi ni karfi ba wala ana bi agna anil ajri minkuma kuma ban fi koratuwa daga ladan tafiyar da zan yi ba da haka yadda muka tsara a ci gaba da haka wannan ya hau wannan ya sauka babu wani alfarma da za ku mun ku ce wai za ku bani wani girma na musamman kowa ya zo ya hau a lokacin hawansa waka ya tabbata a waɗannan riwayoyi sai yace wa zaid ibn haritha sai kuma zaid ibn haritha wa anasa wa abu kabsha haka yake anaku wa ibnuhu wa kabsha ko to wannan duka tasifi ne yadda yake daga masadiru din kaga an karanta haka zai zama da zaid dan haritha wa ibnu da dan sa usamu dan zaid kenan ko wa kabsha da kuma kabshatu mawali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda suke bararrun bayin manzon Allah ne ya atqibuna ba'iran su ma suna hawa raqumi guda daya kaga nan duk wanda ya san tarihin da ya karanta zai dan janin fashi na farko saboda Usamu dan Zaid babu wanda ya mace shi a cikin ahlul badr a lokacin da ake wannan magana yaro ya dan shekara 10 na fata mun fahimci wannan yaro ya dan shekara 10 bai shi hada ci badar ba in ya zan a lokacin bara ibnu adibin da abdullahi dan umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam raddahuma yace su koma gida saboda shekarun su 14 kaga ba min babai aula
dan shekara 10 a ce ba a ma gwada shi ba shi ina fatan ku yanci wannan da haka in ka koma masajid din zaka ga Zaid ne dan Harisa da kuma Anasatu Anas amma kuma da Ta'un Anasa wanda shi ma wani bararren bawa ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani bakin fata maulani min wali sallallahu alaihi wasallam kana habashiyan aswat sunan shi kenan Anasatu ina fata mun gane sannan kuma babu wani kafsha kafsha sunan mace ne sai dai Abu Kafsha akwai Abu Kafsha wanda shi ma bararren bawa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ka koma littafin sira da magazi ta ta alwaqidi da littafin sira ta ibn hisham da littafin tabaqat ibn sa'd al-basri haka zaka ga sunayen cewa Zaid dan Haritha wa Anasa wa Abu Kafsha mawali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suna ainihin wato hawa su ma raqumi guda daya haka nan wa Abubakar wa Umar wa Abdurrahman ibn Auf ya'taqibuna ba'ira sayyidina Abubakar da Umar da Abdurrahman dan Auf su ma su uku suna hawa raqumi guda daya wastakhlafa ala almadinati wa ala salati ibn ummi maktum da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai fita sai ya bar na'ibi wakilin sa wato ya bada acting kenan na shugabanci ga Madina da kuma limancin sallah ya baiwa wani sahabi makahon nan shine ibnu ummi maktum radiyallahu anhu falamma kana bir rauha'i da aka isa ar rauha wata ƙarya wata alƙarya wacce take nesa da Madina kaman mil 40 wato bayan kaman sai tafiya mil 40 kenan radda abalu bana ibn al mundhir sai mai da shi gida shine wanda muka faɗa yanzu abu lubana sorry wancan bara'u ne abu lubana annabi ya mai da shi yace ya je ya rike mishi Madina wasta'amalahu ala al madina yace shi ya rike shugabancin Madina shi kuma ibnu ummi maktum ya ci gaba da rike sallah ina fata mun gano ne wada fa al liwa'a ila mus'ab ibn umayr sannan kuma ya mika tuta zuwa ga sahabin nan shahidi mus'ab ibn umayr radiyallahu anhu war rayat al wahidata ila ali ibn abi talib bayan da ya bada babbar tuta ga Mus'ab dan Umayr sai kuma ya bada tutan mutanen Makka domin an kun tuna mun karanta a baya cewa daga cikin al'adar su a yaki aka raba mutane zuwa runduna runduna wannan runduna tana fadawa ana raba ta gurgudan kabila ko gari ba wai dan kabilanci ba dan kowa ya san juna a cikin wurin da wuya ya je ya farmaki dan uwansa bisa rashin sani amma aka cakuɗa su tana iya yuwa sai ya zama bai san ɗayan ba to da haka sai ya mika tutar a Qurayshawa mutanen Makka muhajiruna sai ya bada ita ga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wal ukhra allati lil ansari daya tuta kuma ta mutanen Madina ila Sa'd ibn Mu'adh ya mika ta zuwa ga wani babban sahabin nan da muka ji tarihin rasulun shi a baya shine Sa'd dan Mu'adh za'imul ansar radiyallahu anhu waja'ala ala saqati sai kuma masu tafiya a kafa wato foot soldiers kenan sai ya ba su kuma komandan su shine Qais ibn Abi Sa'sa'a Qais ibn Abi Sa'sa'a radiyallahu anhu wanda yana daga cikin shuhada na Mu'ta a yakin Mu'ta wanda aka yi din nan inda duka komandoji guda uku suka shahada zamu zo mu ji shi a nan gaba to wannan shi yana daga cikin mutanen da suka shahada a wurin sahabi ne radiyallahu anhu wasara sannan manzo Allah ya ci gaba da tafiya falamma qaruba min as-safra da ya kusa wani waje da ake cewa as-safra ba'asa basbasa bina amrin al-juhani sai aika da basbas ana karantawa da basbas ana kuma cewa basbatu da ta'u ibna amri al-juhani wanda wani mawaki ne cikin sahabbai daga cikin kuma hulafa na kabilar banu sa'ida sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika shi da shi da adi ibnu abi zagba ana karanta ibnu az-zagba kuma ana cewa ibnu abi zagba wanda shine ashhar kamar yadda yake cikin littafin al-isti'ab na ibnu abdul bar an-namri rahimahullah wadannan guda biyu su ya aika su a matsayin yan leken asiri ila badarin zuwa ga wannan waje da ake cewa badar ya tajassasani akhbar al-ayy dan su je su leko mishi su mishi leken asiri su nemi mishi intelligence report domin yaki baya yuwa babu intelligence nemo labarai na ina labarin wannan tawaga ta su Abu Sufyana yaushe ta baro kasar Sham ina suka yada zango meye yawan su ina suka fuskanta yaushe ake tsammanin isowar su wanne ne lawali ko route din da suke bi duka suka je suka binciko wannan labaran wa amma Abu Sufyana ta bangaren shi Abu Sufyana lokacin shine shugaban waɗannan kafirai fa innahu balagahu makhraj rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa qasdahu iyyahu shi kuma ya samu labarin shi ma cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito kuma manzon Allah ya nufaci inda suke fastajara damdam ibn amr lil gifari ila makka sai ya dauki haya ya dauki kwangilan wani mutum mai suna damdam bin amr lil gifari dan kabila dan kabilar banu gifar kabilar su ainihin abu dharr dama kabila ce ta jarumai mahaya mayaka yan fashi da haka sun iya keta sahara a guje suna da sauri akan ababan hawan su sai aka bashi kwangila aka dauke shi jingina jinga cewa zai tafi ya je mustasrikhan li quraish bin nafir ila iri ya tafi ya je ya gayyato quraishawa ya je ya kwala ihu a cikin quraishawa ya gayyato su bin nafir su taho annabi sune wato wanda suka biyo baya din su kuma wanda sune al'iyya su wadanda suka tafi al'iru tawaga su kuma annafiru wadanda aka gayyato su zo su bada enforcement kenan shi yasa zaka ji a karin magana ana cewa sai a ce la fil iri wala fil nafir baya cikin tawaga bai cikin wadanda aka gayyato idan ana so annabi mutum bai da wani muhimmanci la fil iri wala fil nafir baya cikin dabbobin birni baya cikin dabbobin daji ya zama jemage kenan ko so annafir sune wadanda ai alladhina su'ilu liyakhruju ila al'ir akaje aka ko ustusrifu akaje aka gayyato su cewa su fito su zo su taru su marawa wannan tawaga karfi su kara mata karfi reinforcement wanda zai hana a iya kwace dukiya da akaje sai ya tafi ya shiga kasar makka a guje ya su kwani dokin sa irin yadda suke yi sai su bude cinyar su idan mutum ya taho a jahiliya yana so yana cewa ya taho da wani al'amari mai girma to sai ya dage tufafin sa ana hango farin cinyar sa akan dokin to da an hango shi ran san cewa al'amari ne mai girma to shikenan haka ya taho aka ce ya dage tufafin sa ana hango dokin a cinyar sa akan dokin da ya su kwano sai ya zo wannan bakin rumfa ta mutanen Makka wanda suke nama bakin Ka'aba ya ja linzami ya tirjiya sannan ya kwala ihu yana cewa ya ma'ashar quraish ya ma'ashar quraish halummu ilai ya ma'ashar quraish ku zo ku ji labari ya ku qurayshawa sai ya ga musu yace irukum wa muhammadu ku je ga tawagar duke ku can ga muhammadu irukum wa muhammadu ku je ga tawagar duke ku san ga muhammadu shikenan to su kuma a lokacin dama suna tike suna neman dalili Allah cikin hikimar sa bayan abin da ya faru na wancan da muka ji a baya na an kashe wasu a daren da ya fada cikin kwanakin harama din wanda su amru su umayr suka kashe su dinnan to wannan abin yana musu ciwo sai suka ce to yau sun samu dalilin da za su daufan sa sun samu dalili shikenan suka fara fitowa suka fito a fujajen gabaki ɗayan su duk wata nasiha da za a yi musu cewa wannan fa shine mafarkin da matacen ta yi suka ce ba za su ciwo ku tsaya dai tukunna abu a hankali suka ce ba za su ciwo suka riga suka kama hanya suka tafi yayin ci gaba da cewa liyamnahu min muhammadin wa ashabi ku fito dan ku tar dukiyarku ku hana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da sahabban shi daga wannan dukiya ta ku wa balaga sariqu ahla makka nan da nan ko ya isa kasar makka yaje ya bada wannan ainihin wato bayanin a lokacin su kuma wadancan su basbas ibnu amr da adi ibnu abi zagba wanda aka tafi aka ce su je su jiyo labari su kuma sun tafi jiyo labari shi kuma ya kamo hanya ya zo kasan makka ya zo ya kai wannan labarin fa nahadu musri'ina wa au abu daka sai suka tashi nan da nan cikin gaggawa wa au abu ma'anan au abu ai kharaju kulluhum ila al-ghazw dukkanin suka fito gaba ɗayan suka fito falam yatakhallaf min ashrafihim ahad siwa abi lahab in banda abu lahab babu wanda ya saura daga cikin manyan su fa innahu awwada anhu rajulan kana lahu alayhi dayn akwai wani wanda yake bin shi bashi ya kai ya kawo ya rasa da zai biya sai ya ce mishi to yanzu idan ka je kai yakin nan a madadina na fi maka bashin ya ka ni ba zan je ba kai na dauke ka a madadina ka je ka yake to kuma al'adar su wannan daidai ne kana iya ka wakilta wani ya wakilce ka abun yakin da ba za ka iya zuwa ba shikenan yace wa hashadu fi man hawlahum min qaba'il arab sannan suka ci gaba da gayyato mutanen da ke kewaye da su cikin kabilan laraba suka ci gaba da tattara su walam yatakhallaf anhum ahad min butun quraish illa bani adiy babu wani wanda yake zuwa wannan yakin daga cikin su gabaki daya cikin kabilun quraishawa in banda banu adi falam yakhruj minhum ma'ahum minhum ahad babu wanda ya fita daga cikin banu adi sune kabilar sayyidina umar kin wa kharaju min diyari suka fita daga gidajen su kama qala ta'ala kuma da Allah yake cewa bataran wa ri'a'an nasi wa yasudduna an sabilillah da Allah yake cewa la takunu kalladina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a'an nasi kar ku kasance irin wadanda suka fita daga gidajen su bataran suna masu albataru asalin shi harshe shine attaqiyatu bi ni'matillahi ala isyari kai amfani da ni'imar da Allah ya baka ka saba wa Allah karfinka ko dukiyarka ko iya maganarka ko arzikinka ko sarautarka ka dinga amfani da shi wajen samun Allah shine batar mutum ya dinga wato arrogance mutum ya dinga cewa shi mai karfi ne ya daki wane ya kwace dukiyar wane ya zalunci ya kaza shine albatar shine asalin shi a lugha to suka fita da irin wannan tunanin cewa suna da karfi suna da dukiya za su je su yi abin da suke so za su je su sha giya su yi zalunci wa ri'a'an nas da kuma suna so wai aji labarin su kamar yadda suka ce suna so duk aji labarin su a kasashen Larabawa a ƙara jin tsoron su kowa ya tsorata da su ya dinga yi musu biyayya yana jin maganar su wai sudduna an sabilillah suna kuma masu katange mutane daga bin tafarkin Allah sun hana abu addinin Allah wa aqbal sai suka fuskanto kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma da manzo Allah yake fada yace bi haddihim wa hadidihim tahadduhu wa tahadduhu wa tahaddu rasulahu da manzo Allah sai kuma yake fada a cikin addu'a sai yace ga quraishawa na sun fito bi haddihim da karfin su wa hadidihim da makaman su tahadduhu wa tahaddu rasulahu suna so su katange hanyar Allah su katange hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamu zo mu ji cikakken wannan riwayar addu'a ce yake na cewa Allahumma hadhihi quraishun kad aqbalat bi khayriha wa fakhriha tuhadduka wa tukadhibu rasulaka Allahumma fansurni alaihim Allahumma ahinhumul ghadata ya ta addu'a shine sai na baka da fagaba da shi yake cewa addu'a nan ta isa ka ya rasulullah Allah zai baka nasara yace ya Allah ga waɗannan kafirai sun gabato da girman kansu da dawakan su da makaman su suna jayayya da kai suna jayayya da addininka ya Allah ka ba ni nasara akan su Allah ka wulakanta su gobe ya Allah in ka bari suka ci nasara akan mu Allah ba za a sake buta maka a bayan kasa ba manzo Allah sai ya sallama kusan kwana yana wannan addu'a a daren da za a yakin washe gari sai na baka shine tausaya masa yanzu da baka bada shi ta baya ce ya rasulullah abshir ya rasulullah albushirinka Allah ya karbi wannan addu'a ka bata haka manzo Allah sai ya ci gaba da wannan addu'ar saboda abin nan wato neman yarda Allah da neman baiwa Allah karfin ikon sa da matsayin sa don na cewa Allah shine ya isa bayan tuntuna Allah ya riga mishi alƙawarin amma ba zai gushi ba yana yin wannan addu'a saboda ƙarfin tauhidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sanin cewa kuma Allah ne yake yace waja'u ala hardin qadir suka zo ala hardin al-hard huwa al-azm ash-shadid wa juma'ul amri wato niyya kuma yadda wadancan aka faɗa na cikin suratul nun ne ko anugulu ala hardikum in kuntum sarin to su ma sun zo ala hardin qadiri da ko sun zo a cikin nufi waɗannan ƴaƴa masu gona waɗanda suke ba su san ba da zakatin nan wagadau ala hardin qadiri suka yi sassab suka yi jijjibi suka yi sammako ala hardin a bisa cikan niyya alhar shine aljahd wal azm wa jima'ul amri mutum ya riga ya gama niyya ba zai taba sakewa ba ya riga ya gama niyya babu wani shakku a cikin niyyarsa babu taqdimin rijli wa ta'khirul ukhra ka kwatanta abin da ka riga ka san ka gama yin niyyarsa gaba daya baka tsoron abin da zai biyo baya riba ko faduwa nasara ko asara baka ji shi to shine hardin nufi wanda ka riga ka yanke shi gaba daya wa ala haliyatin da tsaba ragin kabilanci wa gadabin da fushi wa hanakin shi ma alhanak fushi ne shi ma amma yafi algadab shi suke ce mishi alghay ash-shadid alhanak shi ne fushi wanda zai sa ka yi abin da daga baya zaka zo kana da nasari shi ake ce ma alhanak a larabci akwai fushi kawai wanda zaka zuce ka ta fasata to duk fushin da in kai shi sai kai shirme ko hauka ko sakarci ko kai wata barna ko ka zubar da jini to shine alhanak suna da fushi tun na farko da kuma fushi tun na ƙarshe a cikin zuciyarsu sun riga sun gama kura fushin su gaba daya wa hanakin ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suna da mugun dubi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi da sahabban shi har ma kwatantawa suke suna cewa gobar haka su Muhammadu an ga ƙarshen su gobar haka Abubakar da Umar an kashe su gobar haka an yi kaza yadda ka san kana kwatance idan a ce yau juma'a gobe a saba daurin auren ka zaka daga ganin 11 gobar haka an gama in yamma ce kace karfe 4 gobar haka ai an kawo amarya ba ka zaka dinga kwatantawa ba karfe 9 kace okay gobar haka ma abokai ma sun tafi to haka suka dinga wannan kwatance suna ta murna tunda suka fito a Makka suka fito da kayan kidan su da kayan bikin su da kayan shagalin su kawai suna jira gobe a gama yakin nan su fara celebration tunga ba yakin lima yuriduna min akhdi airihim suna jin haushin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wai yanzu su annabi Muhammad da su ce wai za su kwace mana dukiya kai ka jire ni hankali waɗanda muka kore su a garin nan suka dinga fita suna sulalewa cikin dare muna bin su wai su ne za su yi karfin da wai sun je Yasriba sun yi karfi wai za su zo su kare mana dukiya za su irin wannan tunanin cewa an maka renin hankali kana ganin ka karfin abu to za ka dauki mataki wanda ba za a saki samun dama a yi maka irin wannan renin hankalin ba wa qatli man fiha da kuma kashe wanda suke tare da dukiya wa qad asabu bil amsi amr ibn al hadar suna suka tana cewa ai a kwana-kwanan nan ma ba sa'an nan Muhammad sun kashe su Amr ibn al-Hadar shine wancan da aka kashe su dinnan wala ira allati kanat ma'ahu da kuma tawaga da gidare da shi fa jama'ahum Allahu ala ghairi mi'adin kama qala Allahu ta'ala sai Allah ya hada sahabbai da su da annabi a bangare guda da waɗannan kafirai a ɗayan bangaren Allah ya yi niyyar gama su a gwabza ba tare da an yi alƙawari ba shine Allah ya ce walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'adi walakin liyaqdi Allahu amran kana mahqula da kun aika musu da gayyata ne cewa ku fito mu yaki su kun suka aika muku gayyata kuka ce to mun amsa ga munin fitowa mu hada da ku a wuri kaza da za a saba alƙawarin ba za a hadu ba za ku fito su suke fitowa kamar yadda ya faru din bayan wannan yaki ita ce ɗayan Badar din suka ce to za mu dawo baɗi rana ita in ku isa ku fito sai annabi suka fito su ko ba su fito ba kaga ba za su fito ba saboda mugun tsoro amma sai Allah ya dinga zolayo su Allah ya dinga ba su wasu dalilai da wasu asbab da za su haifar da a same su a ranar Badar a ranar da Allah yake so a kashe su ba wai sun fito da niyyar suna tunanin za a kashe su bane sun fito da niyyar za su tara waɗannan ƴan mutane ne su murƙushe su koma su yi biki su kuma sai annabi da sahabbai su ma ba wai sun fito da niyyar za mu zo mu gwabza da Qurayshawa ne mai yaƙi da su yaƙin da za a ji labarin shatashin alkiyama ba a'a za mu zo ne mu dukiyarmu da suka kwace tun muna Makka ita ce muka ga damar bari mu bi mu shiga mu da haka su mutanen Madina annabi da sahabbai ba sun fito da shirin yaƙi ne irin shiri wanda za a shirya ba su kuma ba sun fito da shirin waɗannan cewa sauran yaƙin su bane da haka law tawa'attum lakhtalaftum fil mi'ad da kun yi alƙawari da ba za a da an saba da alƙawarin walakin sai da yadda abun yake Allah ya gama ku da su ne yaqdi Allahu amran kana maf'ula dan Allah ya zartar da wani al'amarin da ya riga ya hukunta shi walamma balaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallama khuruj quraish to kaga su su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun fito da nufin su tara al'iru ne tawagan nan ta karabka dukiya su kuma Abu Sufyan da yaji labarin ga su annabi sun tuwa su tare shi ya san cewa shi da mutane 40 ba za su iya uba powerin din sa annabi ba sallallahu alaihi wasallama har su wuce da wannan dukiya sai ya aika wa da Qurayshawa ku fito ku tara dukiyar to yanzu kuma Qurayshawa sun samu wannan damar sun fito labari kuma ya iske manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa to gafi Qurayshawa nan su sama da mutum 1000 sun fito sun biyo sawun dukiyar su kuma komai zai iya faruwa yanzu kaga yanzu lissafi ya canza idan da suna tunanin za su gamu da wasu mutane ne guda 40 su suke da a aglabiya ta yawa da kuma aglabiya ta su sun baro gidajensu nan kusa da haka babu gajiya a tare da su wadancan kuma sun taho daga nesa ne akwai tunanin akwai gajiya tare da su sannan kuma su Qurayshawa da suka taho daga Sham yanzu su ne mutaraduna su ake bi da haka su ne za su zama on the defensive kuma gane su zama cikin tsoro da jimami da tunaniya za su tsira yanzu kuma sai ga wasu dubu sun fito da haka dole da safiya can da yanzu sun manzo Allah ya zasu shin za su koma Madina ne su ji suke to mun hakura ko ko za su bari ne a gwabza ko meye abin yi da haka sai manzo Allah sai sama yace Allahuna ishawara istashara ashabahu fatakallama almuhajiruna fa ahsan yace ya jama'a to kun ji fa gashi mun fito ga abin da ke faruwa me ya kamata a yi sai mutanen Makka suka fara magana sai na Bakar shi ya fara yin magana ya faɗi maganganu masu kyau sun mastasharahum thaniyan ya ƙara cewa ku ba ni shawara me za a yi fatakallama almuhajiruna fa ahsan a wannan lokaci a wannan karin kuma aka ce Umar ne ya yi magana shi ma ya maganganu masu kyau sun mastasharahum thalisan ya ƙara neman shawara su karo na uku suka ƙara yin magana su mutanen Makka fa fahimatil ansaru annahu ya'anihi sai ansaru suka gane annabi yana son jin ta bakin su ne su bil akhas su ansaru fa badara sa'd ibn mu'adh sai sa'd ibn mu'adh yayi marbata sai ya tafi magana fa qala ya rasulullah yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka annaka tu'arridu bina kamar da mu kake kana so ne sai ka ji ta bakin mu wa kana innama ya'anihim لأنهم بايعوه على أن يمنعوه من الأحمر والأسود في دياره أبن ديسا من زالة صلى الله عليه وسلم ينفع سياجة ما كنسو سمود سو سموش مبايع أني أكن سوا ما تكرينا تكون مدينة تباب وان جب فاتا كوبا كم فاتا هذا يزوى يتردش سي إنسان كاري قبات ينسو زاس كيا يش مش متنسي شو درجة صلى الله عليه وسلم كما يدسي كتشي إرنجرس كي كيا وآي أنسو دا ما تنسو دا دوي كنسو دا كاونسو da haka ba za su bari wani abu ya safi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai in sun kare gaba daya fa qala lahu sa'd sai sa'd ya ce masa kamar yadda al-imamu al-bayhaqi ya yi a cikin littafin dalilin nubuwa da al-imamu at-tabari a cikin tafsirin sa haka imamu muslim ma ya fitar da riwaya mukhtasara daga Anas dan Malik duk da yake ta zo a cikin sahih muslim da cewa sa'd dan ubada ne wannan magana shin raga ibnu hajjan a cikin fatul bari yake cewa fi hadha nazar akwai tababa game da wannan daga baya kuma sai ibnu hajjan yace amma zai iya yuwa a inganta duka masail din guda biyu a ce to annabi ya shawara da su ne so biyu abin da yasa aka ce ba zai yi a ce sa'ad dan ubada bane saboda sa'ad dan ubada bai je Badar ba wannan kuma shawara an yi ta ne akan hanya bayan an baro Madina sai ya zama kenan kamar ibnu hajjan yake fada an yi shawaran ne so biyu tun ana cikin garin Madina da za a fito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawara a karo na farko a bisa tunanin cewa za a fita ne a gamu da mutum 40 a lokacin ne Sa'd dan Ubada yayi magana bayan da aka fito hisabat din suka canza ya zama yanzu ana expecting zuwan Qurayshawa daga Makka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara neman shawara wato zai jaddada shawarar da za a sake yi kenan anan sai Sa'd dan Mu'adh shi kuma yayi magana haka ibnu hajar yace to yadda za a hada riwayoyin kenan in ba haka ba dole aka kata zuwa ga cewa waccan riwaya ta Sa'd dan Ubada to an samu wani kuskure daga wani mai riwaya to kuma Allah da ba an rasa wanda za a manna mishi wannan kuskura daga sai ake tunanin ya za a yi tarjihi a hada cewa ba so dai aka shawara ba wallahi ta'ala alam ibnu hajar duk ya tsaya na akan wannan a cikin kitabul magazi na cikin fathul bari na sharhi sahih bukhari da haka sai ya ce fa qala lahu sa'd la'allaka takhsha an takuna al-ansar tara haqqan 'alayha alla yansuruka illa fi diyariha kamar kai kana jin tsoro ne ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kar fa ya zama cewa ansar suna ganin ba aiki bane akan su ba obligation din su bane ba wajibin su bane idan wani abu ya faru da kai a wajen garin Madina su taimake ka ba dole bane akan su ko kamar haka kake gani wa in yaqulu anil ansari wa ujibu anhu ce kuma ni mai magana ne game da ansarawa wakilin su ne in na fada ta zauna kuma in an tambaye wani abu game da ansaru in na bada ansa ta zauna fad'an haisu shi'ita tafi duk inda kake so ka ma hanya ka je duk inda kake so wasil habla man shi'ita kai zumunci ka kulla alaka da duk wanda kaga dama waqta habla man shi'ita yanke zumunta, yanke alaka, yanke zaman lafiya da wanda kake ga dama, wa khud min amwalina ma shi'ta, dauki duk abin da kake so cikin dukiyar mu, wa atina ma shi'ta, ba mu abin da kake ga dama, wa ma akhadta minna kana ahabba ilaina mimma tarakta, wallahi abin da ka dauka mun fi son shi fiye da abin da ka bari, wa ma amarta fihi min amrin fa amruna tabaun li amrika, duk abin da kace ayi da dukiyar mu, to umarninmu yana bin bayan naka ne, sai an gama naka sannan za a yi na ku. Wa wallahi, yace na rantse maka da Allah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace fa wallahi la in sirta hatta tabluga al barka min gumdana, haka yabo anaku, na rantse maka da Allah inda zaka tafi har ka kaima wani waje da ake ce mishi al barka na gumda, sunan waje ne haka yazo a wannan bugun na zadul ma'aji, amma abin da yake a cikin wato abin nan a cikin usul din da aka ciro wannan tarihi shine hatta tabluga birkal gumadi, don wurare ne guda biyu, akwai gumdan wanda gumdan wani bene ne, kasuru ne na wani sarki sananne a kasar Sana'ul Yaman, Sana'ul Yaman wanda sai zamanin sayyidina Usman da aka ci nasara akan wannan wajen auren jihadi aka ruga wannan wurin. Akwai kuma birkul gumat, birkul gumat wannan shi kuma birkul gumat wanda wuri ne a kudancin Makka, a yanzu an ce kamar kimanin kilomita 500 ne a kudancin Makka, shine wurin da shi mutumin ya kwatance da shi, kamar a ce ka tafi daga nan har ko irin da Bawo shi yace daga Lagos har Borno, ko haka ake kwatance, ko ina so ana so a faɗi nisa ya ake cewa ne, ko birnin sun, ko da a ce daga nan har birnin sun, to haka yayi wannan kwatance, yace ka tafi daga nan har zuwa abin nan Barkul Gumat la nasiran na ma'aka, yanzu an ce nisan wajen kamar tafiyar kilomita 500 ne daga Makka, shine wurin da sayyidina Abubakar ya riska lokacin da yake tafiya hijirarsa zuwa kasar Habasha kafin Ibnu Dagin ya je dawo da shi, kamar yadda yake cikin Sahih Bukhari, yace in kaga dama suna kwatance da shi ne a matsayin nisa, ka tafi daga nan har wuri kaza da nasiran na ma'aka, wallahi za mu tafi tare da kai, wa wallahi na rantse maka da Allah ya Rasulullah la in ista'aratta bina hadhal bahra khudnahu ma'aka, wallahi in kace mu je mu shiga wannan teku wato bahar maliya kenan wanda yake Jidda, ce wallahi tallahi za mu je mu shige shi. Wa qala lahu al-miqdad, miqdad dan aswad radiyallahu anhu, yace la naqulu laka kama qala qaumu Musa li Musa, fa za mu fada maka irin abinda mutanen annabi Musa suka ce mishi, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'iduna, annabi Musa ku je da kai da Allah ka, ku je ku yaƙi nan, mu dai muna nan muna jira, ba zan fada maka irin wannan muguwar magana ba, walakin na nuqatilu an yaminika wa an shimalika wa min bayni yadayka wa min khalfika, yace mu kam za mu shiga dama da hagu da gaba da bayan ka ne mu ta yaƙi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, fa ashraqa wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sai fuskar manzo Allah ta yi annashuwa, alamar farin ciki da jin daɗi da samun ƙwarin gwiwa a fuskarsa. Wannan magana ta miqdad shine ha Ibn Mas'udin, kamar yadda yake cewa sai Muslim yake cewa miqdad ya tafi da wata magana, zan so a ce na bada duk abin da nake da shi a duniya, ina ma da ni na faɗi wannan magana, saboda yadda yake magana ta faranta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, zai ambaci hadisi a nan gaba kan, yace fa ashraqa wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa surra bima sami'a min ashabi, kuma yaji dadin abin da yaji daga bakin sahabbansa, wa qala sai yace da su siru wa abshir, to mu ci gaba tafiya, kuma ina muku albashir, fa inna allaha qad wal adani ihda ta'ifatayn, Allah ubangiji ya mun alƙawarin cewa za mu haɗu da ɗaya daga cikin wannan tawagogi guda biyu, ko da tawaga al'iru mai dauke da dukiya, ko tawaga annafiru mai dauke da sojoji da makamai, yace wa inni qad ra'aytu masari alqawmi, yace kuma ma naga mafadar mutanen, naga inda za su fadi, kamar yadda a cikin sira ta Ibn Hisham da yake shi ya kawo shi babu isnadi, haka Ibn Kathir ya bayyana a cikin Al-Bidayatu wan Nihaya, haka nan yana nan kuma ila yau Mursali wanda ya zo ta hanyar Alqama ibn Waqqas al-Laythi kamar yadda Ibn Hazm ya danganta shi zuwa ga Ibn Abi Shayba a cikin Fathul Bari to amma akwai riwaya sahihiya wanda ke cikin Sahih Bukhari ita ce riwayan na ambata Bukhari da Muslim nam ta Ibn Mas'ud da yake cewa shahidtu min al-Miqdad ibn al-Aswad mashhadan li an akuna sahibuhu ahabbu ilayya mimma udila bihi yace naga wani abu da Miqdad yayi da a ce ni ne wannan abun yafi mini fiye da duk wani abu da zan iya samu a duniyar nan yace Annabi sallallahu alaihi wasallam huwa yad'u ala al-mushrikin Miqdad ya je ya samu manzon Allah yana wa mushrikai addu'a fa qala sai yace la naqulu kama qala qaumu Musa ba za mu gaya maka irin maganar mutanen annabi Musa ba da suka ce mishi idhab anta wa rabbuka faqatila walakin na nuqatilu an yaminika wa an shimalika wa bayna yadayka wa min khalfika fara'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashraqa wajhuhu wa surra bi qawlihi haka bukhari ya ruwaito da imam ahmad ibn hanbal da hakim haka kuma muslim ya fitar da wata riwaya daban daga anas dan malik da yake cewa manzo allah sallallahu alaihi wasallam yayi shawara da mutane yayin da ya samu labarin fitowa abu sufyana sai sayyidina bakar yayi magana manzo allah ya kaura kai sayyidina umar yayi magana manzo allah ya kaura kai sai faqama sa'd ibn ubara ita ce riwaya da muka ishara da zu yace yayi wannan magana doguwa da shine sai manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tashi mu je nuna muku makwantar su sai dinga nuna musu ce haza masra'u salati sai ya sa hannun shi kaman a ce daga wajen kafa zuwa kai yace nan da nan shine makwantar wani sai karar cin su kun ga nan kuma daga nan zuwa nan shine inda wani zai fadi nan kuma shine inda wani zai fadi aka ce fama jawaza ahaduhum masra'u babu wani da annabi ya nuna wanda ya wuce iya wannan fegin da annabi shata mishi anan ya fadi ya mutu da aka hata mutanen Madina da basu san fuskokin musu da gaskin kafiran nan ba sun gane su ne da wannan bayanin da annabi ce eh nan ko inda annabi ya ce na wane ne wannan na wane ne to wannan shine wannan kenan da ya fada nan wajen ma'ana an riga an yi label a wajen duk wanda suka gani to sun san shine ko mun gane an riga an bayyana waɗannan kafirai guda 70 waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi nasara suka fadi a wannan yaki to yace fasara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila badr sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi zuwa ga wannan wuri da ake cewa badr badr din sunan waje ne a zahiriya wata kasuwa ce shahararriya take ci a wajen wa khafada abu sufyana falahika bi sahilil bahri to shi abu sufyana shi kuma sai ya canza hanya domin tsohon zabure ya san daji ya san sahara yadda ya kamata sai ya tunanin to yanzu idan su mamadu sun fito daga makka ga inda ake tsammanin za su tsaya dama ya daga cikin abinda sojoji suke dogara da shi shine ka iya karanta psychology abokin gabanka abokin fadanka cewa wani irin tunani zai iya yi sai ya tunanin cewa to yanzu sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun fito daga Madina suna so su tare mu to ga inda za su fuskanta ga inda hala za su kai idan yau kwanan su kaza da fitowa to ga inda ake tsammanin samun su da haka sai ya waske gaba daya sai bi gabar teku gabar bahar al-malih sai ya zama kenan yanzu ya fita inda ba za su ganshi sai Allah ya taimake shi ya zama ya tsira da wannan dukiya yace walam mara annahu qad naja da yaga cewa ya wuce duk inda yake tsammanin wato wuri ne wanda yake akwai matsala ko akwai yuwar a tarar da shi a wurin ko akwai yuwa a samu wata matsala ya wuce wa ahrazal ira ya tsairatar da su ya tsairatar da wannan al'ir din kataba ila quraishin alirju fa innakum indama farajtum litaurizu irakum sai rubuta quraishawa sako cewa shikenan jama'a a koma gida dama kun fito ne dan kutura dukiyar fa atahumul khabaru wa hum bil juhfa sai labari ya iske su suna juhfa wato miqatin mutanen yamma kenan fa hammu bil ruju'i sai suka zato shikenan dama abin da muka fito yi shikenan bari mu koma fa qala abu jahl sai abu jahl ya ce wallahi la nurju ya rantsi da Allah ba za su koma ba hatta naqdama badr ce sai mun je badar fa nuqima biha mu je mu yada zango a wajen wa nut'ima man hadarana min al-arab larabawa da suka riske mu cikin larabawa da suka biyo mu je mu ba su abinci وتخافون العرب بعد ذلك شيني دين ورعاء الناس daga nan a waye gari ana jin tsoron mu sai zamu je mu zauna da a shagiya a yanka raƙuma a ci abinci ayi rawa ayi waka a sharholiya a nuna isa a nuna makamai ayi ayi ainihin wato rawar daji na soja a nuna makamai fa ashara al-akhnas ibn shariq akhnas ibn shariq sai ya nuna musu yace a koma gida alaihim birruju yace a koma wannan akhnas ibn shariq ya musulunta daga baya sahabi ne radiyallahu anhu halif ne na banu zuhra kabila su abdurrahman ibn auf asalin sunan shi ubayyu bin shariq wasu na karanta da ibn shuraik amma an ce ibn shariq din shine mafi mafi inganci ya musulunta shi aka je yakin hunain radiyallahu anhu amma da ya taba musulunci wata makarkashiya yana kafirin sa a lokacin shine Allah ya saukar da fadin Allah minan nasi man yujibuka قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسر الزواقش شيوا يازو مدينة نمتن من حكمة إيزان شيء يزو مدينة يتشي مزال الله صلى الله عليه وسلم الشي يازو ني مسلنت شيني يأي مغنغنو كما حرمان غنن سكا بلغ مزال الله صلى الله عليه وسلم ومن يجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه هي yake cewa kuma Allah ya san zuciyarsa da gaske manzo Allah ya ce huwa aladul hisam alalim ya iya musu wa idza tawalla da ya fita daga wajen ka to dai bar gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo cikin garin Madina sa'atil ardi yusida fiha sai ya samu su gonaki ya dinga tuje mutane shuka yana bata su ya ga garken wasu jakuna da suke kiwo ya bidi ya kakkashe su yurikal harsa wan nasla sai kuma ya gure kuma makka to shine Allah ya mishi wannan zargin amma ya tabbata cewa daga baya ya musulunta to a lokacin yana kafiri saboda hikima da hangen nesa irin nashi sai ya ce a koma wannan yake bai da wani amfani tunda abin da muke nema ya riga ya tsira ba sai mun tsaya mu bata lokaci ba sai fa asauhu sai suka ce ba za a ji magana ka ba faraja huwa wa banu zuhra sai koma da shi da banu zuhra gaba ɗayan su da gaskiyar fikihun da ke fita anan shine quraishawa sun kasance ba su da shugaba ne kwaya daya kowa kabilar su yake jagoranci da shine shugaban gaba ɗayan shi wannan yace a koma sai a koma ta haka suka yi ta musu a wannan wurin mafi yawan su girman kai da wannan hamiya da tsoron ka a ce sun tsoro sun koma shi yasa suka ci gaba da tafiya ba wai dan suna so ba su Abuja su ne irka irkan kafiran da su tsaba ragin kafirci ne kawai kai su da kuma alƙawarin da Allah yake da shi a cikin kaddararsa cewa ba za su koma da rayuwarsu ba anan za a kashe su da haka shi wannan sai ya kuce ma mutanen da suke jin maganar shi kabilar su to duk wanda na isa da shi ya kama hanya mu koma gida dukan sai suka kwana daga nan suka koma dan haka falam yashhad badaran zuhuriyyun babu wani dan kabilar zuhra banu zuhra wanda yaje badar fa gutubita banu zuhra ba'du bi ra'ayil akhlas sai aka zo ana musu wato ana ganin sun more al-iktibar ana ganin kai ina ma damu ne ku na ma ni ma a ce ina cikin kabilar banu zuhra na shiga cikin wannan dacewa da tunani na wannan mutumi da a sanadiyar tunaninsa su ba su shiga cikin wannan yaki ba sun tsira gaba ɗayan su falam yazal fihim muta'an mu'azzama mu'azzama bai gushe ba suna jin maganarsa suna girmama shi tsawon rayuwarsa wa aradat banu hashim ne ruju banu hashim sun so su koma fashtadda alaihim abu jahl sai abu jahl ya tsananta musu wato mutanen gidan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su ma sun so su koma gida a abu jahl ya tsananta musu da mugayen maganganu da habaici da shagube da takala yace la tufariquna hadhihi al-isaba hatta narja wannan mutanen ba za ku kusa ku rabu da ku sai dai mu koma gaba daya fasaru sai suka tsiga tafiya ba da sarransu ba kenan wasara rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya taho kamar yadda suka taho manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya taho su sun baro makka shi kuma ya baro madina hakanan suka zo yace hatta nazala ashiyan adna ma'in min miyah badal har yazo wato da yammaci yaya da zango a wani ruwa kusa da ruwayen da suke badal faqala sai yace ashiru alayya fil manzil ku bani shawara ina ya kamata mu yada zango faqala al-hubab ibn al-munzir sai al-hubab ibn al-munzir radiyallahu anhu hubab ibn al-munzir ibn al-jamuh al-ansari kenan sai yace ya manzon Allah ana alimun biha wa bi qulubiha haka al-imam al-bayhaqi yaftara a cikin dala'il an-nubuwa da ibn sa'd a cikin tabaqat insa da al-imam abu daud a cikin kitab al-marasil duka su fitar da wannan riwaya cewa ga abin da ya faru kenan yazo a cikin marasil din da cewa shi al-hubab ibn al-munzir shine ya fara mubadara shi ya fara yin magana kaga a wannan riwayar annabi ne yake cewa ku bani shawara ba a wata riwaya kuma shine yace manzo Allah ya manzo Allah nan da ka tsaya shin Allah ne yayi wahayi yace ka tsaya ko ko dabara yake shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dabara ce ta yaki sai yace to lalle ko in dai wannan ce dabara to akwai tafi ta mu mun san wannan lungunan mun san abin da ya kamata in ka yarda in ba da shawara cewa mu matsa daga nan mu koma wuri kaza shine yace ana alimun biha ni na san wannan yankin wa bi qulubiha da lungunan da ke wannan yankin in ra'aita anna sira ila qulubin kad arafnahu in kana ganin babu matsala mu ƙara tafiya mu je zuwa wani lungu wata maboya wani makwanci wanda ni na san wajen fa hiya kathiratul ma wannan wuri da ruwa ke taruwa yana da ruwa mai yawa azaba kuma ruwan mai dadi fa nanzila alaiha sai mu je mu yada zango a wajen wannan ruwa wa nasliqal qauma mu riga mutanen zuwa wajen ilaiha zuwa ga ruwa wa nughawwiru ma siwaha min almiya sannan kuma mu je mu lalata ruwan da ba wannan ba yadda ba za su samu ruwa ba haka ibn hisham ya fitar a cikin sirarsa da kuma al-imam abu abdullahi al-hakim an-naisaburi da kuma ibn kathir a cikin al-bidayatun nihaya da yake dirwaye da suka bu da wannan labarin cewa ya ce za su je su bata wani ruwa to isnadin yana da matsala wallahu a'lam wasar al-mushrikuna sira'an yuridun al-ma'a su kuma kafiran nan mushrikan makka suka taho sira'an kungiya kungiya tawaga tawaga a guje yuridun al-ma'a suna so su kai ga inda ruwan yake wa ba'atha aliyan wa sa'adan wa zubaira ila badarin yantasul al-khabara sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake aikawa da sayyidina ali ibn abi talib da sa'dan abu waqqas da zubair ibn al-awwam radiyallahu anhu yace su je su sake nemo mushi labari saboda yadda muhimmancin samun labarai yake a irin wannan yanayi faqadimu bi abdayni li quraish da suka je suka ga wasu bayi guda biyu na quraishawa sai suka kamo su suka zo da su gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qa'imun yusalli manzo Allah yana tsayena sallah fasalahuma ashabuhu sai sahabbai suka tambayi wadannan mutane suka ce musu man antuma ku din suwaye qala sai suka ce nahnu suqatun liquraish mu masu baiwa quraishawa ruwa ne aikin mu shine idan sun yada zango a waje mu dai mu zo mu ba kowa ruwa saboda bayi ne ana tafa da su duk inda suke tafiya sa tafa da bayi da suke musu hidima idan mutum babba ne ko jagora ne ko mai wadata ne duk inda yaje zai tsaya ne kawai akun da suka fa mishi tanti sannan su yi mishi kudi da wurin zama wasu su kawo abinci wasu suna mai tausa wasu su je su nemo ruwa wasu su daura dabbobin shi su ba dabbobin abinci da aka baga mutum da ya tafiya da bayi uku hudu biyar duk aka suke yin wannan al'ada da aka sai suka ce mu aikin mu ba wa dabbobi ruwa ne kawai sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace da su qala sai aka ce musu fakariya zalika ashabu sai sahabbai suka ji ashe ba su wani samu bayani na azu a gani ba wa waddu law kana li'iri abi sufyana sun so a ce waɗannan mutanen guda biyu suna tare ne da tawagar abu sufyana ba tawagar rundunar can ba shine wa tawadduna anna ghaira zati shaukati takunu lahu a cikin zikatanku kun kuso ku gamu da waɗanda ba su da makami din waɗanda ƴan kasuwanni da suka jaka wato kaga inda a ce waɗannan bayin a cikin tawaga Abu Sufyan suke to tunda aka same su anan yana nuni zuwa ga cewa tawaga tana kusa kenan sai su ƙara kaimi su riske su kamar yin suka ce a mu tawagace da muke tare da mutanen makka mun iso nan mu ɗibi ruwa mu kai musu nuni zuwa ga cewa masu makka mun za su shauka kariba suna kusa da nan sai sa bai a cikin zuciyarsu sai ba su gadi ba saboda ba yake suka fito ba ba a yi wani shiri ba ba a yi wani horo ko wani abun nan ba kuma a ɗabi'ance dan adam zai ji damuwa akan irin wannan in ga abin da ya san zai samu hankali kwance kuma zai iya samun wannan abin tare da tashin hankali to dole zai fi karkata zuwa ga ina ma ya same shi ba tare da tashin hankali ba ba wanda yake so a ce sai ya sha wala zai samu abu kowa na so ya samu sauki sai ya ce musu falamma sallama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da manzon Allah ya idar da sallarsa qala sai ya ce lahuma ga waɗannan bayi guda biyu akhbirani aina quraish yace ku gaya mini ina quraishawan suke qala suka ce wara a hadal kathib suna bayan wannan tarin yashin da sahara ce yashi yakan taru sai da maya tara hanya ba a ganin shi sai su ce musu suna bayan wannan yashin suna nan akan hanya da ba dan yashin nan ba zaka yi hango kurarsu ko alamar tafiyarsu fa qala sai yace kamil qaum su nawa ne yawan su inda kaga shi manzo Allah sai sun yana tambayoyi ne wanda suke suna da alaka da intelligence din yake suna ina sannan yawan su nawa ne fa qala suka ce la ilma lana mu ba mu san yawan su fa qala sai yace kam yanharuna kullu yawm raqumi nawa suke yankawa kullun su ci abincin shi su ci naman sa fa qala suka ce yawman asharan wa yawman tis'a wata rana ana yanka raqumi tara wata rana kuma ana yanka goma فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا الله يتي القوم ما بين 900 الى 1000 تو متانن سنا تsakanin 100 ne zuwa 1000 Allah yayi lissafi ne yanzu yayi wato abin nan estimation kenan ya dauki mataki na kirdado cewa duk mutum 10 I mean duk mutum 100 raqumi daya naman shi ya ishe su a rana zaka in suna cin raqumi 10 100 so 10 kenan raqumi 9 100 so 9 kenan da ka tsakanin 900 zuwa 1000 ina fata mun gane sai manzo Allah ya kira da yace to tsakanin 900 zuwa 1000 ne wannan kiradan nashi yayi kusa da abin da ya auku a aikace kamar yadda zamu zo mu ji a ran gaba insha Allah domin da kadan suka dan haura 1000 sai yace fa anzalallahu azza wa jalla fi tilkal laylati mataran wahida sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ruwa a cikin wannan dare ruwa ne guda daya an yi shi a nan inda musulmai suke kuma an yi shi a can inda kafirai suke fa kana alal mushrikina wabilan shadidan mana'ahu min at-taqaddum amma bangaren inda kafirai suke sai Allah ya zubar da ruwa mai yawa wabil wato ruwan sama mai kwarara kamar da ake cewa kamar da bakin ƙwarya aka yi ruwa mai ƙarfi mana'ahu min at-taqaddum wanda ya hana su yin gaba ya tsere tafiyar su dole sai da suka yada zango saboda ruwan da ake wannan magana daga cikin falalar da Allah ya yi musahabbai da Annabi sallallahu alaihi wasallama kar su iso kada kafirin su iso su ba su shirya gamuwa da su ba wa kana alal muslimina qallalan fahharahum bi su kuma musulmai sai Allah ya musu ruwan sama sama qallal shine kaman yayyafi da za a yi tayi haka ana yi ne gashi yana jika mutane amma bai hana su yin harkokin su ba bai hana su kai kawo ba kamar da ake marka marka shine qallal yana taddiga yana jika su shi kuma irin wannan da ya zuga akan su ba harahu sai ya wanke musu dattin tafiya da suka sha da kurar da ke jikin su da su da ababan hawan su ba harahum bi wa azhaba anhum rijsa shaytani ya kuma tafiyan musu da rijsa shaytani rijsa anan yazo da sirr wanda shine alqadar kenan dattin shaytan amma a cikin usul na littafin da aka dauko wannan tarihi yazo ne da lafazin rijsa da zayu sai zama rijiza shine waswas din wa azhaba anhum rijiza shaytani ya tafiyan musu da duk wani waswasi na shaytani ma'ana ya sa musu nishadi da tauhidi da imani da karsashi na jihadin wa waba'a bihil arda kuma ya dandade musu kasa domin sahara ce yashi ana takawa kafafun dabbobin tana makalewa ya kake ji dan ka tafiya a yashi mai yawa sai ka dinga yunkura zaka dinga jan kafa ko da kafa kake ko da abin hawa yana yashi na rike sa to amma idan akai ruwa wanda ya dandade yashi sai a wuce lafiya lau da na kafa da na babur da na mota da na doki kowa zai wuce lafiya na fatan fahimci wannan sabanin ruwa ku wanda yayi mamaku zai cabalbala hanyar ne kuma a gin sai ya zama ta gaza ma yashin wajen wahalar tafiya nan kuma za a dinga kamewa ne a cikin tabo da ruwa da makamantan su ta bangaren kafiran sai ya zama ruwan mai yawa ne wanda ya zama musu wabala ta bangaren musulmai kuma sai ya zama daidai gurgurdo ne wanda ya zama musu alkhairi a gare su wasabbata wasallaba bihi ramla Allah subhanahu wataala ya daskarar da wato abin nan kura arram kura da take tashi ta tafi a cikin sahara tana makakalewa mutane a jikin fatar su da kunnuwan su da shige musu hanci ta hana dabbobin sakewa da sauran su tafiya ce a cikin sahara tafiya mai wahala to da haka kura din tana kara wa tafiyan matsala kamar da kaga ko yanzu ne idan ana kura babu dadi ga mutane zirga-zirgar da suke yi sawon a cikin gari ne ko a hanyoyi ne na garuruwa daban-daban wa thabbata al-aqdama kuma Allah ya tabbatar da kafafun su wa mahada bihil manzila kuma Allah ya gyara musu masaukin su wa rabata bihi ala qulubi ta hanyar ruwan nan Allah kuma ya dinke musu zukatan su ga zaman babu tsoro a cikin zukatan su babu damuwa suna cikin nishadi fa sabaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashabu wa ashabuhu ila al-mai wannan dalilin yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai suka riga mutanen makka quraishawa suka riga su isa inda ruwan yake fa nazalu alaihi shatar al-layl suka je suka yada zango a wannan wurin tsakiyar dare wa sana ulhiyaba suka kakkafa tantuna thumma gharra gawwaru ma adaha min al-miyah sannan suka je suka kuma lalata sauran ruwan dan kada kafirci su samu wannan da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashabu ala al-hiyadi sa'an nabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sai suka yada zango a daidai wannan tafki na ruwa wabana wabuniya li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam arishum sai aka kafa manzala sallallahu alaihi wasallam wata rumfa dama haka ake da ana yake irin na da komanda ana mishi wata rumfa a wani muri na musamman wani strategic position za a samu ai mishi wata rumfa inda daga nan za a dinga bada command daga nan zai dinga hangen me ke faruwa a filin daga ko kuma wani abu makamanci haka da haka sai aka mishi wata rumfa yakunu fiha ala tallin yana kan wani tudu yushrifu ala al-ma'arika daga nan yake ainihin wato supervising yake shugabanci na wannan yaki wa masha fi mawdhi'il ma'arika sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sako yayyawo a wannan fili na badar ya kewaya cikin filin ya kai ya kawo waja'ala yushiru bi yadihi hadha masra'u fulani hadha wa hadha masra'u fulani wa hadha masra'u fulani insha Allah annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga nunawa da hannun shi yana cewa nan ne mafadar wani nan ne mafadar wani sai ya taka kuma daya biyu ko yace nan wani zai fadi Abuja nan zai fadi wani nan zai fadi da izinin Allah nan shine mafadar su famata adda ahadun minhum mawdi'a isharati babu wani kwaya daya daga cikin su da ya tsallaka inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna din nan yace anan zai fadi haka al-imamu ahmad ibn hanbal ya ruwaito a cikin musnad daga sahabi ali dan abu talib Allah ya kara masa yadda da isnadi tabbatacce haka kuma kamar yadda muka ambata a baya yana cikin sahih muslim daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda falamma tala al-mushrikuna yayin da kafiran makka din nan mushrikai suka iso wajen watara al-jama'ani tawaga guda biyu suka ga junan su yanda an hadu babu shamaki inda nisa yayi shamaki ko tarin wani yashi yayi shamaki ko kura yayi shamaki to yanzu an zo kusa ana ganin juna kafirai suna kallon musulmai musulmai suna kallon su an ja daga ke qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya fara addu'a yana cewa allahumma hadhihi quraish ja'at bi khayla bi khuyala'iha wa fakhriha ja'at tuhadduka wa tukaddibu rasulaka yace ya allah ubangiji na ga quraishi nan sun zo da cika bakin su da kurin su da jiji da kansu sun zo suna jayayya da kai ya Allah kuma suna ƙaryata manzonka wa qama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya miki wa rafa'a yadayhi ya daga hannayensa wastansara rabbuhu ya dosa roƙon Allah ubangiji ya bashi nasara wa qala aka ji shi yana cewa allahumma anzili ma wa'atin allahumma inni unshiduka ahadaka wa wa'adaka ya allah allahumma anjizli ma wa'atin Allah ka cika mana abinda kai mana alƙawari na nasara. Allahumma inni unshiduka ahadaka wa wa'adaka. Ya Allah ina roƙonka ka cika mana alƙawarinka da abinda kai mana alƙawari. Faltazama husiddiqu min wara'i. Sai da Bakar yana bayan shi yana kare shi. Sai ya zo kusa da jikin shi wa kala yace ya Rasulullah ya manzon Allah abshir albushirinka ya manzon Allah fa wallazi nafsi bi yadi na rantse da Allah ubangijin da raina ke hannun shi la yun jizannallahu laka ma wa'adaka wallahi Allah zai cika maka alƙawarin abin da ya maka wato ba sai na Bakar yana nuna shi ya fi manzon Allah yadda da Allah bane manzon Allah ya fi sanin Allah ya fi shi karfin imani da tawakkali da komai amma shi ya tausaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga addu'a ta isa kuma ya san matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gun Allah subhanahu wataala cewa duk abin da annabi ya roƙa Allah yana yi masa to wannan kuma kafin annabin ya roƙa Allah ne da kanshi ya alƙawarin cewa zai ba shi nasara da haka yana ganin ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da dogewa akan addu'a ba ta isa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan magana ta shi da haka yayi takaririn cewa daidai ne kenan magana dan wasu suna ganin hakan wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su sai na Abubakar sun dinga idan shi yasa su dinga maka irin laifukan da suke kama sahabbai da shi hada irin wannan ce annabi yana adda su ce mishi kaza annabi yake kaza su ce mai kaza to a ka'idar shari'ar musulunci a ka'idar sunna usul fiqh na addini duk abin da aka ga wa annabi din shi bai soki abin ba ya yarda da shi kenan kai zaka mu daga baya bayan shekaru sun tafi ilimi ya wuce ka zo kana bakin jahilci batacce sai ka canza abin fasara kace to ai ga yanan ma sun yi kaza ga yanan ma sun yi kaza to kuma aka ci gaba da bincike irin wannan sai ka ga ba wanda zai tsira kowa shi ma ya taɓa yau annabi din irin wannan kuma annabin ya kyale shi saboda saukin halin shi da kawaicin sa da iya karantawarsa salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula wannan riwayar ta wannan addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ta zo a cikin littafin sahih muslim daga sahabi umar dan khattab radiyallahu anhu yake cewa lamma kana yawm badr nazara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila al mushrikina wa hum alfun yace ranar badr da ta zo kana anan tamma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli kafiran makka mushrikai wa hum alfun su mutum dubu ne kamar da muka ambata da dan kadan da yan kwayanni suka dara dubu wa ashabu 319 rajula sabon shi su kuma mutum 319 haka yazo a wannan riwaya zamu zo muji magana akai akwai wanda suke da 321 ko da 13 ko da 17 ko da 19 gurgurdan ne yadda lissafi ya kama fastaqbala nabiyullahi sallallahu alaihi wasallama alqibla sai annabi ya koma sai ya kalli alqibla wanda ya daga cikin mustahabbai na addu'a thumma madda yadayhi sannan ya daga hannayensa sama faja'ala yahtafu bi rabbi ya danga kiran Allah ubangijin shi yana cewa allahumma anjizni ma wa'atin allahumma ati ma wa'atin allahumma intuhlik hadhihi al-isabata min ahli al-islam la tuqbad fil ard yace ya Allah ubangiji ka cika mana abin da ka muna alƙawari ya Allah idan aka halakar da waɗannan ɗan tarin mutane shikenan kuma Allah ba za a sake wata maka bayan ƙasa ba فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبلا القبله حتى سقط رضاؤه عن منكبه عمر يتي منزال الله صلى الله عليه وسلم بيغشي با ينا تادعا ينا ميقا حنن شي اغبس ينا روقون الله سبحانه وتعالى har sai da mayafin shi ya fadi daga cikin jikinsa daga cikin kafadinsa fa atahu abubakar fa akhadha rida'ahu sai na bakari da dauki wannan abun lilta wannan bargo fa alqahu ala manqibihi ya ratiya wa manzo Allah shi akan kafadinsa ثم التزمه من ورائي سنن سي تسيا ا بايان منزل الله صلى الله عليه وسلم يجي وقال سيدنا بكر يجي مسا يا نبي الله يا النبي الله كفاك مناشدتك ربك wannan ganawa da kake da Allah ubangijinka ya isa ka fa innahu yunjizu lak ma wa'ada Allah ubangiji lalle yadda abin yake zai tabbatar maka da abin da ya maka alƙawari wannan ita ce riwaya da ke cikin littafin sahih muslim da kuma littafin sunan talibin Imam Tirmidhi wanda Tirmidhi ya kawo ta kuma ya inganta ta haka Ahmad ibn Hanbal ya fitar da ita a cikin Musnad da shi da Imam Abu Dawuda Bukhari ma ya fitar da wata riwaya daban da shi da Tirmidhi da Ibn Jarir a cikin tafsirin sa dukkanin su daga sahabi Ibn Abbas radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yake cewa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawm badr manzo Allah ranar badar yayi addu'a yana cewa Allahumma inni unshiduka wa'adaka wa ahadaka Allahumma in shi'ta lam tu'mat. Ya Allah, ina gama ka da kai kanka, ya Allah, ina neman ka cika mun alƙawarin da ka muni. Ya Allah, in ka so daga yau ba za a sake bauta maka ba. Fa akhadha Abu Bakr bi yadihi fa qala hasbuka. Ibn Abbas ya ce sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Abu Bakr ya rike hannunsa sai ya ce mishi hasbuka, ya ishe ka. Fa kharaja wa huwa yaqulu, sai manzo Allah ya mutu yana cewa sayhu zamul jam'u wa yuwalluna dubur. Sayhu zamul jam'u wa yuwalluna dubur, ya tafi mai ta cewa azu za a wargaza wannan taro na mutanen kafirai, wa yuwalluna dubur, kuma za su juya da baya, kuma haka din Allah ya cika mishi wannan alƙawari. Wannan riwaya ce ta Ibn Abbas, duk da yake bai je Badar ba, yaro ne kankani, amma dama Ibn Abbas duk da yawan hadisansa radiyallahu anhu wa an abi, ana jin cewa mafi aqsa hadisan da yaji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sune 70, a kuma hadisan shi sun wuce guda 2000. Da ka dinga waɗannan ne marasilu ne na sahabbai, ana karɓan su babu matsala. Dan ka wani ce to a ai Ibn Abbas bai je ba, ya aka yi ba da wannan labarin, dama akwai wannan a cikin karatu. Ibn Abbas yaro ne kankani sanda annabi ya rasu sallallahu wasallamu alaihi, amma ya bi sahabbai ɗaya, ya koyi karatu a gosu su Aisha, su Umar, su ainihin wato Abdullahi dan Umar, su Zaid bin Thabit, su Ibn Mas'ud, su Jabir bin Abdullah, duk sahabban da suka rigaye shi samun karatu, wanda suka girme shi a shekaru, ya nace musu sai da ya kwashi gaba ɗaya abin da zai samu na ilimi a wurinsu. Kuma Allah ya mishi tsawon rai, Allah ya sa mishi albarka, saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya mishi yawayi gari. Ilimi dai kam sai dai a ce an fi shi shekaru, ba a ce an fi shi ilimi ba. Ibn Abbas haka ya kasance da wannan tarin ilimi, da haka kar kai mamaki dan ka ji ba da labarin Badar kamar yana wajen. رضي الله عنه وعن أبيه وصلوات الله وسلامه على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ina ganin saboda ƙarewa lokaci kuma ga gaba ce, to ya kamata sai mu tsaya anan. In Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi, inda yake cewa wastansara almuslimuna Allah wastaghafu. In Allah ya kai mu karatu na gaba anan za mu tashi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.